m'as pas appris, tu n'as rien fait.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro barkanmu da wannan dare da fatan mun saki samun ku lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare Murtala Faruk Sanina da sauran abokan aiki. Muka saki da muku a wannan shiri na daren ranar Asabar. 16 daga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin za a ce hukumar NCC mai kula da kamfanonin sadarwa a Najeriya ta ce lalata kayayyakin aiki da yawan haraji na daga cikin kalubalen da take fuskanta. Daga nan Ibrahim Kalmasti Garba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyin ku. Sai kuma shirin wasanni a takeici wanda zai kawo ku labaran duniyar wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shirin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Karuruwan mutane ne suka taru a tsakiyar birnin London domin tunawa da ranar mutuwar mata Annini, matashiyar yar shekaru 22 yar kabilar Kurdawa ta kasar Iran ta mutu a hannun yan sanda a shekarar da ta gabata a ranar 16 ga watan Satumba. Mutuwar ta haifar da zanga-zanga a duk fadin duniya kan tsarin musulunci na Iran masu ra'ayin ƴan mazanjiya. Taron jama'ar na yau Asabar sun rike hotunanta tare da yin gangamin tunawa da matashiyar matar wadda ta rasu bayan da aka kama ta da laifin karya dokar da ta wajabta sanya hijabi a Iran. An gudanar da irin wannan zanga-zangar a biranen Rome da Berlin. Hukumomi a Iran sun yi kokarin hana bikin tunawa da ita kada ya sake farfado da zanga-zangar da ta mamaye kasar a bara. Wata kungiyar kare haƙƙin Kurdawa ta bada rahoton wani yajin aikin gamagari a yankunan Kurdawa a yau Asabar, inda ta yada bidiyo da hotuna na tituna da babu kowa da kuma shaguna duka a rurrufe. Guguwar Li na ci gaba da kakkarya bishiyoyi tare da yanke wutar lantarki ga dubun dubatar jama'a. Yayin da take bazuwa a New England da gabashin Canada, duk da yake har yanzu asalinta bai hauro kan tudu ba. Guguwar tana barazanar iska mai karfin gaske da guguwa mai hadari da kuma ruwan sama kama da bakin kwarya a yau Asabar akan makekin fili a tudu. Masu hasashen yanayi sun ce har yanzu tana da hatsari duk da yake karfinta ya ragu daga guguwa zuwa iskar guguwar da ta biyo baya. Ana tsaron za ta kara yin kasa da karfin guguwa a kusa da kan iyakar Maine New Brunswick da yammacin yau Asabar, sannan ta juya zuwa arewa maso gabas ta wuce yankin Atlantic Canada a daren yau da kuma gobe Lahadi. Karfar iskar Lee na ta tumbuke bishiyoyi bayan da tuni ruwan sama suka jika kasa a Maine mai cike da dazuka. Hukumomin kasar Libya sun bude bincike kan fashewar madatsun ruwa biyu da suka haddasa mummunar ambaliyar ruwa a birnin kasar da ke gabar teku, yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman gawarwaki a yau Asabar kusan mako daya bayan iftila'in da ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 11,011. Ruwan sama kama da bakin kwarya da guguwar Daniel ta haddasa sun haifar da mummunar ambaliyar ruwa a fadin gabashin Libya a ƙarshen makon da ya gabata. Sama da mutane 10,000 suka bata a cewar kungiyar agaji ta Red Crescent ta kasar Libya. Kwanaki 6 kenan ma'aikatan ceto na ci gaba da tonon baragozan gine-gine domin neman gawarwaki da wasu mutane da watakila suka makale. Kungiyar Red Crescent ta tabbatar da mutuwar mutane 11,300 ya zuwa yanzu. Babban mai gabatar da kara na Libya Al-Sadiq Al-Sur ya ce masu gabatar da kara za su gudanar da bincike kan fashewar madatsun ruwa da aka gina su a cikin shekarun 1970 da kuma kudaden da ake bayarwa na hukuma na kula da su. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani ministan Ukraine ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa makomar yakin da Ukraine ke yi da Russia zai fuskanci karin jiragen sama maras matuka da karin hare-hare da kuma karancin jiragen ruwan Rasha. Ministan sabuwar fasahar zamani Mikhailo Fedorov ya ce samar da jirage maras matuka na Ukraine ya karu da fiye da sau 100 tun a shekarar bara. Fedorov ya kuma shaidawa kamfanin dillancin labaran cewa Ukraine na gwajin na'urorin leken asiri na wucin gadi da za su iya gano wuraren da aka aura da su da suka kai nisan kilometoci daga nesa da kuma jagorantar jiragen sama maras matuka duk da tabarbarewar matakan yaki da na'ura mai kwakwalwa a halin da ake ciki ma'aikatar tsaron Burtaniya a cikin bayananta na sirri na yau da kullum kan Ukraine ta ce akwai yuwar gaske cewa Russia za ta ci gaba da amfani da makami mai linzami da ake harbawa ta sama kan Ukraine a cikin hunturu ma'aikatar ta ce shugabannin Russia sun ba da haske kan kokarin da suke yi na ƙara yawan kera makamai masu linzami kusan daya daga cikin kungiyoyin ma'aikatan hadaka na kamfanonin kera motoci na Amurka sun shiga yajin aiki a jiya Juma'a kan kamfanoni uku na Detroit suna neman karin albashi a zamanin da ake samun riba mai yawa kuma yayin da masana'antar ke yin sauye-sauye mai tsada daga kera motoci masu amfani da mai zuwa motoci masu amfani da wutar lantarki ta hanyar wannan zanga-zanga a lokaci guda a kamfanonin General Motors da Ford kungiyar ma'aikatan na kokarin haifar da tasiri mai tsanani an takaita yajin aiki ne a wuraren har hada motoci uku a Michigan da Ohio da Missouri shugaban kungiyar ma'aikatan Sean Fain ya ce za a kara yawan wuraren kera motocin da za a yi zanga-zangar idan har kamfanonin ba su samar da ingantattun kwangiloli ba ma'aikatan suna neman karin kashi 36 cikin 100 na albashin tsawon sama da shekaru hudu
Murtala faru sanya na ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla Hukumar NCC mai kula da kamfanonin sadarwa a Najeriya ta ce lalata kayayyakin sadarwa a wasu sassan kasar da yawan harajin da ake cajin kamfanonin sadarwa na daga cikin kalubayen take fuskanta wajen tabbatar da kamfanonin sadarwa na samar da ayyukan sadarwa na zamani mai inganci da dukkan bangarorin Najeriya. Muhammad Ibrahim Kuri na dauke da karin bayani a wannan rahoton.
Azantawa ta musamman da manema labaru a Kano shugaban hukumar NCC Professor Umar Garba Danbatta ya ce duk da kalubalen hukumar ta sami dimbin nasarori a 'yan shekarun da suka shuɗe a cewar sa a shekara ta 2015 akwai akalla rukuni ko shiyoyin garuruwa da kauyuka 217 da ba sa samun ayyukan sadarwa na tarhon wayar hannu amma daga wancan lokaci zuwa bana adadin ya ragu zuwa 97
an samu ci gaba na yawan mutane da suke amfani da wayar hannu kuma an sami ci gaba daga waɗannan mutanen da suke amfani da wayar hannu nawa ne suke amfani da wato hanya ta bututu mai faɗi wanda da bututuna mai faɗi mutanen ba su da yawa da kashi 8.5 ne daga cikin 100 na 'yan Najeriya wanda suke amfani da bututu mai faɗi na sadarwa amma yanzu wannan yanzu ya kai har mutane 50 daga cikin 100 wanda suke amfani da wannan bututu mai faɗi a halin yanzu nan zaka iya shiga yana kai abin da zaka yi ka gama ka tafi kai sauran harkokinka
ya ce ko da yake zuwa shekarar da ta gabata hukumar ta yi nasarar sayar da sinadarin sadarwa na fiye da dalar Amurka miliyan 800 a matsayin kudaden shiga ga gwamnatin Najeriya amma suna fama da kalubale wajen rage farashin sinadarin datar shiga yanar gizo ga 'yan kasa
muna da gungun data a inda ake wato sauke ta in ta shigo kasar nan a tekun Lagos muna da wayoyi manya-manya da suke kawo data nan Najeriya wanda a Lagos abin yake to abin da ya rage ai shine yanda za a tunkuɗa wannan gungu na data shigo ko ina cikin kasar nan shine matsala wannan kuma za a iya yi idan an tanadi hanya ko hanyoyi su kamfanonin sadarwa su suke da wannan alhaki amma kuma gwamnati akwai abin da za ta yi wajen rage musu haraji mu kuma muna sa ido muna ba gwamnati shawara cewa ai haka tunkuɗo data dinnan ta wadatu ko ina
wanda yake Professor Garba Umar Danbatta bai yi cikakken bayani ba kan matakan da hukumar ta NCC ke ɗauka domin hana miyagu masu tada kayar baya da garkuwa da mutane amfani da layukan waya ya ce suna aiki kafada da hukumomin tsaro da nufin cimma nasara yana mai cewa sun samar da cibiyoyin sadarwa na kafta kwana a jihohi 31 daga cikin 36 na fadin Najeriya dangane da yadda kamfanonin sadarwa ke aika sakonni barkatai ga masu amfani da wayoyin hannu kuwa shugaban hukumar ta NCC ya ce
to mun hana asa wato customer da shiga wani tsari na sadarwa wanda ba a samu sahali wasa ba wannan mun hana doka ce
wata kididdiga daga hukumar ta NCC ta nuna cewa ƴan Najeriya na amfani da layukan sadarwa na wayar hannu guda miliyan 218 yayin da ake amfani da layuka miliyan 160 wajen hada-hadar internet a kasar ta Najeriya baki daya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
to a gaida Mahmud Ibrahim Kwari wannan shirin da zuwa muku ga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC anan Washington DC agunmu na cewa karfe 4:40 na yamma yanzu kuma sai mu kuma gefe mu bar Ibrahim Almasi Garba ya gabata mana da shirin mana
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku kamar yadda muka yi alƙawari a makon jiya yau za a ji kashi na uku na ansar tambayoyi kan tarihin ƙungun Kano dalilan yin su da kuma lokutan da aka yi su da dai sauransu mai tambaya idan an tuna dai shine Sama'ila Abubakar Kano to idan mai tambaya da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ansar da ya samu daga Professor Tijjani Muhammad Naniya na sashin tarihi na Jami'ar Bayero ta Kano wanda zai tsora daga inda yayi bayanin yadda aka gina kofofi shida sannan aji yadda aka ci gaba da gina wasu kofofin kamar yadda yace
lokacin sarki Muhammad Rumfa Kano ta da bunƙasa sai ga akwai buƙatar a ƙara girman garin fadin garin da kuma kofofi to shi daga kofar Tuji ko da ake kira kofar Wambai sai ya ƙara gini sai ta zo ta aka yi kofar mata sai aka je aka yi kofar dan agundi sai aka je aka yi kofar Na'isa ka gani sannan sai aka yi kofar Dogo kofofi hudu shi yayi to kaga bangaren gidan sarki ne yanzu kaga duk daga baya aka lokacin Muhammad Rumfa aka shigo da su cikin gari da a waje
ba zalar ta wajen Mandauri ta kamar cikin Mandauri din nan
kaga an shigo da nan wajen gidan sarki kauyen su Gwangwazo duk an shigo da su shi ko cikin Kano ka gani duk inda yake wajen su Galadanci din nan wajen su Hausa yanda ake duk aka shigo da su cikin Kano to saboda haka cikin garin Kano to lokacin shi kuma Muhammad Rumfa kenan sai ya kara kofofi goma kofofi hudu sai suka zama goma kaga lokacin gijima su da Yusa an yi kofofi shida bayan shekara 300 ko 400 lokacin Muhammad Rumfa shi kuma sai ya kara kofofi hudu
to amma duk da kafin ban katse ka ba anan tun da yanzu wannan bayanin naka ya ce ya nuna yanzu aka shigo da gidan sarki na yanzu cikin Kano bayan Kano ta burinkasa a lokacin Muhammad Rumfa misali da kenan gidan sarkin Kano a ina yake
yau gidan sarkin Kano a nan bangaren bakin kasuwa ke wajen Dala inda ake kira tsakanin Madabo da Zaitawa to Garki a nan tsakanin Madabo da Zaitawa da Garki a nan cikin sarki yake yanzu duk an rarrabe sun zama gidaje amma da asalin ne gidan sarkin Kano a nan cikin gari nan bakin kasuwa in ka wuce jujin yan labu ka je dai garke tun gwan dai nan wajen ko wajen ofishin wakilin arewa to daga gabas to nan ne a nan gidan sarki yake lokacin Muhammad Rumfa shine ya ga Kano ta yi girma saboda haka daman kuma shine kamar Galadima aka ba shi yake lura da nan bangaren su Gwangwazo da sauran su yana mulki su kamar shine daga cin ko kuma hakimin wajen to da ya zama sarki tunda dama a ce yake yayi gidan makama a nan yake zaune saboda haka da ya zama sarki sai ya ce to ai Kano ta yi girman da wannan wajen fada yanzu ba za ta yi ba sai gina sabuwar fada shi ne gidan sarki na yanzu to kuma sai aka kara katan ganuwa wacce ta shigo wacce ta shigar da gidan sarki yan cikin ya zama cikin birni to shi ne kara kofofi hudu ta nan bangaren to shi kuma bayan shekara kamar 100 bayan shi sai aka samu sarki Muhammad na zaki shi kuma a lokacinsa wani wambansa shi sarki ya tafi yaƙi da suka tsina sai ga yayi an yi duli wajen shekara ɗaya ko biyu sarki bai dawo ba sai ce me zai yi ko ya burge sarki ne sai ce abin da zai yi burge
sarki dan sarki yakan yin tafiya haka ko da ke tafiya ce ta yaki ko
yaki ne yaki ne ai lokacin sarakuna ai sarakunan ne suna su daukar da ransu dan su kare mutuncin kasar su su ba sata suke yi ba su so suke kare mutuncin jama'ar su ba kudin jama'a za su dauka su ci ba
sarki ya tafi a tsawon shekara biyu yaki
eh kuma ya tafi ko ya dawo ko ba ya dawo ba domin da ya kare martaban wajen sa ko a lokacin Fulani ya an yi wannan sarki Abdullahi maje karofi sai shekara biyu a wajen ta kai da Sumaila domin ya kare martaban Kanawa daga hare-haren mutanen Ningi kalin saboda haka shi yasa in suka mutu zaka ji me dukiyar ne suka bari saboda abin takeici ne ba irin shugabanni ne yanzu wanda kowa yana neman shugabanci ne kun dan ya samu dan ya arzuta kansa ya zama wani ya kece raini to su na wancan lokacin mutuncin su da komai ya ta'allaka kan mutuncin jama'ar su akan wannan sun yarda su mutu kuma in suka mutu zaka ce ba su da komai duk abin da suka bari na kasa ne ne dukiyar jama'a ne wanda ya haushi ne zai gaje su yanzu sarkin Kano ne yanzu sarki Muhammadu Sunusi duk motocin da yake amfani da su ai da an dauka na sarki Ado Bayero ne amma daga nan masarauta ne amma yanzu su shugabanni yanzu suka bar gwamnati da me suke tafiya
ababan hawa
to shi kenan to abin da ya magana ne to saboda haka idan mutum yana ganin sarakuna da aka to su ne mutuncin garin da kake in ka gani kan ba su da amfani to kakannin su ne mutuncin garin su ne kuma suka kare su kuma suka sa garin ya zama aka zo kana cin gajiyarsa in yanzu ka zage su to ba ka san tarihi ba ne amma inda ka san tarihi to girmama su za ka yi to ba wannan ce a gaban mu wanda shi ne
da sarki Muhammadu nan fayyace tafi na zage
shi kuma da yazo sai aka kara kofo sai aka sace kara girman Kano
a baya ka ce ya tafi ya ce sarki ya tafi Katsina ne ko ina ne ya yi ya tafi
a karni na 17 kenan saboda haka wamban Kano da aka bari kongari sai ga jama'a suna da cututtuwa saboda zaman lafiya da aka samu daman babban makiyar Kano a lokacin abokan gaba ta Katsina to ga sarki can ya tare su ana tafa ta kan shi saboda haka mutane yan kasuwa suna samu suna shigowa sai jama'a suka da yawa to sai aka ga cewa inda gidaje suke sun yi kadan a dade shigo da wani filin abu a fada ganuwa to saboda haka fada da ganuwa sai shi kuma wamban kan na lokacin sai ya ce to bari ya burge sarki sai ya rushe kofar kawo gari ta wajen nan da nace ma Aminu Kano sai ya bude Kano sai ya je kofar Kabuga sai aka tsara fadin ta daga nan bangaren sai aka je aka kofar Kabuga a gani sai aka zo aka kofar Duka Wuya sai aka zo aka kofar Gadan Kaya to shine fadada ta daga nan wajen sai aka shigo da wannan filin sai shigo cikin garin Kano
sai zama 13
a'a bas kai ba tukuna 13 sun kai dai kamar 11 a lokacin to saboda haka sai kuma lokacin da Turawa suka zo sun fito da waɗansu abubuwa sababbi a Kano sun kawo ruwan famfo sai aka yi magudanar ruwan famfo a ban shekara to saboda haka aikin da ake yi a zo a yi tankin ruwa da yake akan goron dutse to sai ya yi za a tunda duk ba da lace ba da inda za ka iya shigowa sai aka ce to a zo a yi wata sabuwar kofa sai sarki lokacin zamanin sarki Abdullahi Bayero sai aka yi kofar famfo ita ce nan in ka je wajen kusa da BUK kusa da Bayero University wacce in kaɗi za ka ɗauki hanyar Ɗorayi to wannan kofar famfo lokacin Abdullahi Bayero aka yi ta sai kuma aka zo aka ce to ai kuma an fara sha'anin karatu a gane ko saboda haka sai aka ce to kuma an yi sabuwar makaranta da ake kirawa middle wacce ake kiranta Rumfa College yanzu to sai aka ce to ita ma ai kofa wadda daga cikin gari ɗalibai za su iya fita ba tare da wahala ba sai aka yi sabuwar kofa kaga an kara biyu kenan to sai suka cika 13 to sun ne tarihin su zuwa dai zamanin sarki Abdullahi Bayero aka gama gina kofofi suka zama 13 ne
ga alama tambayoyin na shi Malam Sa'idu Abdullahi kama kara ɗaya su amma kuma ya ce dan kai mana bayanin amfanin su da kuma misali a shekarun misali da aka gina su da wanda ya gina su baya ga dalilan tsaro nan da ka ambata da kuma wannan na baya da kace an yi kofar famfo sakamakon samar da ruwan famfo na farko a Kano da aka yi injin ruwan a cikin shekara ana so a turo shi Kano to akwai dalilan kuma da suka sanya aka waɗannan ko kuma ayyukan da waɗannan kofofi suke
to ai shine babban dai abu shine tsaro babban abu shine tsaro idan ka duba Malam Mahmud za ka cewa ko gida ne yanzu ka shiga yana rufe dole sai ka kwankasa sai an san kuma waye shigo a yanzu za ka shigo Kano waye ke sanin ka shigo waye ke sanin babu to an yi sanin saboda ka yanzu Kano ta zama bata da gata kowa zai yi shigowa lokacin da kun ba sani ba sai ma ka zo kai makwataka da barawo ko dan sane ko mai ko baka da yadda zaka amma da baka yi sa ba a lokacin zuwan nan sarakunan duk wanda zai shigo Kano an san ya shigo kuma ya fita an san ya fita kuma duk wanda yake gidan wani an san inda yazo kuma ba wanda zai baka gida ko ka je ka sai fili sai hukuma baka isa wai dan kana dan Kano kana da gona ka je ka ce wai kana doje ka saga ka ba wani ya je yi ba baka isa ba dole sai ka fita hukuma tunda akwai tsaro na wannan badala ba wanda ya isa ya hauro badala yadda ake yin ta badala duk in ka zo manyan kududdufai da kake gani musamman na nan tsakanin badalan zurfi ne da shi sannan kuma shuke-shuke ne wanda kai baka isa ka shigo ba ma mesosin da suke wajen ma masu haɗe mutane mesoshi mesa masu haɗe mutane ko shekarun ba daidai nan wajen makarantar da ake kira WTC makarantar ƴan matan ta WTC ko wacce take yanzu nan wajen kofofin fodin wallahi mesoshi ne suke ci ne a koyi zaka suna kokan ƴan akuya to a lokacin duk nan kewayen
duk wace
ta ƙarshe baka isa ka ratsa ba ko doki bai isa ya ratsa ba dole sai ta kofa kuma kamar yadda na gaya maka ba wanda isa ya shigo Kano sai da safe kuma duk da magariba ba dare ba zai yi ba ya fita saboda haka ba za ka samu bako a Kano ba in kuma ka same shi to sai da yardar hukuma to wannan tsaro kenan
to sai a kasance da mu makon gobe don jin dan abin da ya rage na tarihin kofofin birnin Kano yanzu a madadin mai an samu ne tambayar Professor Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayero ta Kano da wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da producer mu da engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu wassalam
ko madalla a gaida Malam Ibrahim wannan shirin da yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za ku iya samu mu ta yanar gizo ta addressin voahausa.com ko shafukan mu na sada zumunta na Facebook Twitter ko kuma Instagram a nan birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 5:07 na yamma kafin muka ga shirin mu na gaba a shakata da wannan to madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba
wasanni a takaice
yace bai sani ba ko Jado Sancho zai sake bugawa Manchester United wasa nan gaba Sancho mai shekaru 23 yana atisaye shi kadai ne ba tare da sauran ƴan wasan ba bayan da yayi kirarin daura masa laifin rashin sa shi cikin ƴan wasan da suka buga karawa da Arsenal Ten Hag ya sanar cewa dalilin da bai amfani da Sancho ba a karawar saboda kwazon sa a atisaye ya ragu an tambayi Ten Hag ko zai sake saka dan kwallon wasan sai yace bai sani ba. Sancho ya yi jawabi a kafar sada zumunta amma daga baya ya goge Manchester United wadda ta buga wasa hudu da farawa kakar ta bana a Premier League. Ta ci wasanni biyu a gida wanda ta doke Wolves da Tottenham Forest amma ta yi rashin nasara a wajen gidan Tottenham da kuma Arsenal. Leonardo Bonucci zai maka Juventus a gaban kotu bisa zargin rashin mutunta shi. Mai tsaron baya na Italia Leonardo Bonucci ya sanar da shirin daukar matakin shari'a akan tsohon club din sa Juventus saboda zargin da yace war bata mutunta shi yadda ya kamata ba. Bonucci wanda ya koma Union Berlin cikin watan Agusta a kyauta bayan takardama tsakanin sa da mai horaswa Mise Milano Allegri da ya kai ga kaurecewa atisaye a cikin tawagar Juventus. Yace ko shakka babu yana ji a ransa cewa an ci zarafin sa a yanayin da ya raba gari da kungiyar Bonucci mai shekaru 36 yayi kirarin cewa kotu za ta kwato masa hakkin sa kan cutarwar da Juventus karkashin jagorancin Allegri ta yi masa. Lamarin da ya sanya na tattauna da Adamu Ibrahim Chiroma mai sharhi akan wasanni a Nigeria wanda yace
lallai bamu taba ganin irin haka ya faru a bangaren kullon kafa na duniya ba, ganin cewa shi Leonardo Bonucci yana ganin kaman Massimo Allegri a coachin Juventus kenan yayi masa rashin mutunci wanda ya tilasta shi ma har yasa ya dakata da contract gidansa wanda aka cewa ya terminating contract dashi. Wannan ina ganin wannan zargi zai zaman to kaman bude fage ne ma wayansu yan wasanni kamar yadda na faɗa. Wannan abu ba mu taba ganin shi ya faru ba amma ina ganin zai amfani da wannan dama ba za a rasa wayansu abubuwa da yake dama yake nema ba. Ana ganin cin mutuncin sa din yana iya amfani da shi ya kai abun da ake cewa ko Italian FA ko kuma daga baya ya kai shar court of arbitration na bangaren wasanni. Wannan ya nuna cewa bude fage ne ba za a rasa wayansu yan wasanni kamar yadda na faɗa da zumba. Ronaldo irin haka ya faru da shi in baka manta ba lokacin da ya bar Juventus ya dawo Manchester United wanda ya zargi Eric Ten Hag ya ci mutuncin sa wanda yake aje shi a benchi wanda a karshe mun kalli ya je wata kafa wanda aka ce Piers Morgan show wanda yayi maganganu daban-daban akan masu kungiyar kuma yayi maganganu akan cin mutuncin sa. Wannan yasa suka dakatar da contract gidin sa yanzu ya koma Saudi Arabia. So muna ganin wannan ba bangare ne daban-daban wanda za a iya bude fage don a dakatar da irin wannan matsalolin da yake faruwa tsakanin kungiyoyi ko da coach ko kuma da yan wasanni.
Alado Salis Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To a gaida Lado yanzu kuma sai shirinmu na karshe labarai amma a takeice.
Sarfilo a takeice, ɗaruruwan mutane ne suka taru a tsakiyar birnin London domin tunawa da ranar rasuwar Mahsa Amini, matashiyar 'yar shekaru 22 'yar ƙabilar Kurdawa ta ƙasar Iran. Ta mutu a hannun 'yan sanda a shekarar da ta gabata a ranar 16 ga watan Satumba. Mutuwar tata ta haifar da zanga-zanga a rufaɗin duniya kan tsarin musuluncin na Iran masu ra'ayin mazanjiya. Guguwar Lee na ci gaba da kakkarya bishiyoyi tare da yanke wutar lantarki ga dubun dubatar jama'a yayin da take bazuwa a New England da gabashin Canada, duk da yake har yanzu asalinta bai hauro a kan tudu ba. Guguwar tana barazanar iska mai ƙarfin gaske da guguwa mai hadari da kuma ruwan sama kama da bakin ƙwarya a yau Asabar a kan makekin filin tudu. Hukumomin ƙasar Libya sun bude bincike kan fashewar madatsun ruwa biyu da suka haddasa mummunar ambaliyar ruwa a birnin ƙasar da ke gabar teku, yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman gawarwaki a yau Asabar kusan mako ɗaya bayan iftila'in da ya sanadiyar mutuwar sama da mutane 11,000. Ruwan sama kama da bakin ƙwarya da guguwar Daniel ta haddasa sun haifar da mummunar ambaliyar ruwa a faɗin gabashin Libya ƙarshen makon da ya gabata. Wani ministan Ukraine ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa makumar yakin da Ukraine ke yi da Rasha zai fuskanci ƙarin jiragen sama maras matuƙa da ƙarin hare-hare da kuma ƙarancin jiragen ruwan Rasha. Ministan sabuwar fasahar zamani Mikhailo Fedorov ya ce samar da jirage masu matuƙa maras matuƙa na Ukraine ya ƙaru da fiye da sau 100 tun a shekarar bara. Kusan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ma'aikatan haɗaka na kamfanonin ƙera motoci na Amurka sun shiga yajin aiki a jiya Juma'a a kan kamfanoni uku na Detroit.
To madalla a gaishe ka. To masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Lahadi inda za mu kama ku wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za a iya zirce bakanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin har ma da sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu kin a madadin Murtala Faruk Sanyin na ita na kawo muku shirye-shiryen namu na yau. sai wadda ta taimaka ta bada umarni wato Fion Nandudu har ma da injiniyan Mateo Malama Zainab daga nan birnin Washington DC Mr. Phil Hashim Gumel ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum